بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma Allah madaukaki ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRE a cikin garin Bauchi. Yau wani na 15 a cikin watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine 4 ga watan 3 2026 kirgin miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Idan ba ku manta ba, jiya mun ƙare kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr alaihi salam a cikin wannan sura mai albarka, suratul Kahfi. Yau za mu tashi aya ta 73 aya ta 83 a cikin wannan sura, wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka an dhil qarnayn. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا.
Kamar yadda jiya muka dan fara bayani kadan a farkon wannan kissa, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi bayan kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr abokin tafiyarsa, da kissar Dhulqarnayn, wanda wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama maganar annabi Musa da irin tafiya da yayi mai tsawon gaske a ban kasa don neman ilimi, sai kuma ya kawo kissar Dhulqarnayn, wanda shi ma yayi tafiya a ban kasa fiye ma da ta annabi Musa alaihi salam. Shi kuma saboda harkar mulki da Allah madaukake hore masa, da kuma jihadi wajen daukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala. Har wasu daga ciki suka ce Allah madaukakin sarki ya gabatar da kissar annabi Musa da ya tafi neman ilimi akan kissar Dhulqarnayn, wanda ya tafi jihadi dan a nuna maka muhimmancin ilimi yana gaba da jihadi. Domin duk abin da ka sani wanda za ka yi ka samu kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki, idan babu ilimi a cikinsa to aikin banza za a yi, sai kai ta buga jahilci ka ɗauka cewa ilimi kake yi, sai kai ta sabawa Allah ma baka san cewa kai ka ɗauka cewa yardar Allah madaukakin sarki kake. Saboda idan mutum bai san abu ba, ba lalle ne kwakwalwarsa da hankalinsa sai ya kimsa masa abin da Allah madaukaki yake so ba ko jihadin zaka je babu ilimi a ciki to ai ra'ayi kwaba da yawa abinda ba a so ai zaka yi tangi wannan zamu ga cewa abu ne wanda yake a fili duk Allah madaukakin sarki ya gabatar da ilimi ne akan komai a cikin wannan addini namu saboda duk abin da babu ilimi a cikin sa to ba za a yi daidai ba zamu ga lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa wani lokacin sahabbai in suka yi kuskuren yin wani aiki kafin su samu ilimin abin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tsammanin gyara za su yi sai barna sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin tafiya sai suka hadu da matsalar tsananin sanyi da ake ana tsananin sanyi wani daga cikinsu sai ya mafarki janaba ta kama shi da janaba ta kama shi abinda suka sani kawai shine duk wanda janaba ta kama shi abinda aka sani shine sai yayi wanka iya abinda suka sani kenan ba su san cewa mutumin da janaba ta kama shi zai iya yin taimama ba ba su san wannan ilimin ba da haka lokacin da janaba ta kama wannan bawan Allah sai ya tambayi wasu daga cikin abokan tafiyarsu ya ce da su ga abin da ya same shi ya zai yi ana tsananin sanyi sai suka ce ai ba makawa sai ka yi wanka suka ce ba makawa sai ka yi wanka kuma ana tsananin sanyi to da yaji shi kuma an ce ba makawa sai ya yi wanka shi kenan ya nemi ruwa ya wanka kuma ruwan sanyi wannan abu ya zama sababi ya mutu da aka zo aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari annabi alaihi salatu wassalam yace me ya hana su tambaya idan ba su sani ba qataluhu annabi yace sun kashe shi su suka kashe shi halla sa'alu idan lam ya'lamu annabi yace idan ba su sani ba me yasa ba za su tambaya ba rashin tambaya tunda ba su da ilimi su tambaya mana ai maganin jahilci shine tambaya to duk abin da kace zaka yi shi in babu ilimi a ciki to aikin baban giwa za a yi shi yasa al-shaykh al-allama Abdurrahman al-akhdari rahimahullah yace la yahillu lahu an yaf'ala fi ilm hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta mutun ya aikata kowane irin aiki zai yi har sai ya san hukuncin Allah madaukakin sarki a ciki to suka ce saboda girman ilimi shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya gabatar da kisar annabi Musa da ya tafi neman ilimi akan kissar Dhulqarnain wanda Allah madaukake ya bashi shugabanci kuma yayi jihadi saboda Allah kissar Dhulqarnain tana daga cikin abin da Yahudawa suka zuga mushrikai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa mushrikai sun je wajen Yahudawa suka ce ku ba mu wasu tambayoyi wanda kuka san masu wahala ne ba wanda yake iya amsawa sai annabi dan mu je mu kure shi to daga cikin abin da suka bashi akwai wannan a ciki su tambaye shi dangane da ashabul kahfi su tambaye shi wai me rai yaya rai yake sannan su tambaye shi labarin Dhulqarnain abubuwan nan guda uku suka ce su tambaye su to Allah cikin ikonsa sai ya bada amsar wa annabi sallallahu alaihi wasallama har da karin abin da ba su tambaya ba dan daga cikin abin da ba su tambaya ba akwai kissar annabi Musa da Khidir da aka labarta musu ba su tambaye wannan ba to shi yasa nan sai Allah madaukakin sarki ya ce wayas'alunaka an Dhulqarnain suna tambayanka dangane da Dhulqarnain kul ka gaya musu sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu zan karanta muku wani abu cikin ambatonsa inna makanna lahu fil ardi tabbas mun tabbatar da shi a ban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi sababi na isa ga dukkan komai yake so Allah madaukakin sarki ya bude wannan ayar da suna tambayanka dangane da Dhulqarnain an bude wannan da yas'alunaka an Dhulqarnain suna tambayanka saboda abin da muka ce shine kissar annabi Musa alaihi salam da aka gama ta duk da abubuwan mamaki da suke cikin ta da abubuwan dauka na darusa amma Quraishawa ba su tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai aka ce amma suna tambayan ka Dzulkarnaini wato ana ishara zuwa ga cewa idan har duk abin da za su dauki wa'azi a cikin sa su dauki darasi ya kamata su tambaya to da ya kamata a ce sun tambaye ka kissar annabi Musa da Khidir ma amma can ba su tambaye ka ba amma wa yas'alunaka an Dzulkarnai suna tambayan ka dangane da labarin Dzulkarnai kuma fa'idar da take cikin kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir ta biki fa'idodin da suke cikin labarin Dzulkarnai saboda can tafiya ne ta neman ilimi wanda shine jagoran komai amma ba su tambaya ba Allah madaukakin sarki yace sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu zan gaya muku wani abu cikin ambaton sa Dzulkarnaini da yake Allah madaukakin sarki dama da ya tashi fara anan sai yace ka gaya musu da sannu zan gaya muku wani abu cikin ambaton sa wato wani dan abu kadan za a fada cikin ambaton Dzulkarnaini ba duk abin ne faru za a fada ba wannan yana daga cikin abin da yasa sabani yayyawa a wajen malaman tafsiri akan maganar kissar Dzulkarnaini wasu abubuwa da yawa alqur'ani ya dunkule su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayanin su billahi billahi ba to shi kuma karatu in ka boyi kana so ka gane komai to wannan sai ta kawo sabani wannan yace kaza ake nufi wannan yace kaza ake ni sabanin ya fara tun da Dzulkarnaini wai waye da Dzulkarnaini ne me yasa ne aka ce da shi Dzulkarnaini me yasa aka ce da shi Dzulkarnaini kuma wai cikin wace jama'a yake ne Dzulkarnainin nan a wani lokaci Dzulkarnaini ne rayu duk yana daga cikin abin da malamai suka ta sabani saboda alqur'ani bai fada ba kuma alqur'ani ya ce ka gaya musu sa'atlu alaikum minhu dhikran da sannan zan karanta muku wani abu cikin ambaton sa ashe akwai abubuwan daya wanda alqur'ani bai ambata ba abu na farko sun yi sabani akan wai me yasa wannan sarki aka ce da shi Dzulkarnai wasu suka ce abin da yasa aka ce da Dzulkarnai ne saboda jaruntarsa da karfin da Allah ya bashi suka ce kamar yadda larabawa sukan ce kafshun aqra rago mai kaho suna nufin karfin rago daurarre ba wai girman kahon ba idan ka je ka samu ragonka ga zara-zara manya-manyan kaho amma a rami bai ci abinci ba wannan ma za a ce da shi aqran ba a wajen Laraba an gaji ce aqran suna nufin cewa ragon da ya dauki kiwo jarumi mai karfi suka ce to wasu suka ce ana ce masa Dzulkarnaini ne saboda lishaja'ati saboda karfin sa da jaruntarsa da yake da shi wasu suka ce abin da yasa aka ce da shi Dzulkarnaini saboda ya kai wato gabashin duniya da yammacin duniya wato kaman ka ce gabashin duniya shine kaho daya yammacin duniya shine kaho daya saboda haka aka ce Dzulkarnai wato ma'abucin mutumin da ya isa gabashin duniya gaba daya kuma ya isa yammacin duniya gaba daya saboda ya isa karshen inda dan adam yake rayuwa a gabashin duniya ya isa karshen inda dan adam yake rayuwa a yammacin duniya saboda haka aka ce da shi Dzulkarnai wasu malamai suka ce an ce da Dzulkarnaini ne saboda ya share karni guda biyu da dan adam ya saba rayuwa dan adam yana da wani wasu shekaru da ya saba yi a duniya yanzu yawanci larabawa sukan ce alqarnu shekara dari to shi rayuwar mutane ba ta wuce shekara dari amma shi ya shafe karni biyu kenan shekara dari biyu wani abu makamancin wannan saboda haka aka yi shirshe Dzulkarnaini wasu suka ce a saboda gashin kansa ne yake kitsewa sai ya yi yawo biyu an san yawo ko irin abin da mata kitsin da mata suke yi to yana yin yawo guda biyu a kansa to sai suka zama kaman kaho sai ake yi shirshe Dzulkarnaini saboda larabawa sukan ce alqarnu suna nufin yawo na kan wato na kitso kamar yadda ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama Zainab radiyallahu anha lokacin da ta rasu hadithu ummu atiya tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce su yi mata thalathat qurun su yi mata yawo guda uku sai kira qurun dhafira wato ake cewa asali shine wato yawo to amma sai yace talaka ta qurun ku sanya ku yi mata ku gyara mata gashin ganda ku sanya shi yawo uku to suka ce saboda haka ake cire shi dhulqardai wasu suka ce saboda ya mallaki yankin Rum da Faris shi kadai ya hada Farisa da Rum gaba ɗaya mallake su a lokaci da to saboda girman waɗannan dauloli guda biyu kamar su ne duniya a wancan lokacin gaba ɗaya babu daulolin da suke da ƙarfi irin abin nan Faris da Rum su ne manyan dauloli a duniya masu ƙarfi to amma shi ya mallake su duka wasu suka ce saboda haka ake cire shi dhulqarnain da ma wasu maganganu waɗanda ba wannan ba malamai sun yi ta ambata duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna sabanin da ake akan wai me waye dhulqarnain sannan an yi sabani akan wai shi dhulqarnain nan a wani lokaci ne aka yi shi a wani zamani aka yi dhulqarnain wasu suka ce an shika ce tun farko rayuwar ɗan adam ne ba a dade ba saboda suka ce shi dhulqarnain ne da ne na Yafis dan Nuh annabi Nuhu alaihi salam yana da ƴaƴa guda uku da suka shahara wanda duka birin duniya ana mai da su zuwa gare su Sam ibn Nuh da Ham ibn Nuh da Yafis ibn Nuh to shi da ne na Yafis ibn Nuh Yafis kuma da ne kai tsaye na annabi Nuhu alaihi salam wasu suka ce a yayi zamani da annabi Ibrahim ne alaihi salam a zamanin annabi Ibrahim alaihi salam aka yi dhulqarnain ne wasu suka ce a lokacin annabi Musa ne dan Khidir da aka bada labarin sa ba a daidai din nan ba suka ce ya masa ma waziri mataimakin sa suka ce saboda haka ma shi yasa kissar Allah madaukake kawo su a kusa ana gama kissar annabi Musa wanda shine rayu da Khidir sai aka kawo dhulqarnain dan a nuna maka zamani ba to babu nisa tsakanin wannan zamanin da wannan zamanin wasu suka ce a an yi shi ne bayan annabi Isa alaihi salam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malamai suke ta sabani akan yaushe ne aka yi wannan bawan Allah da ake ce da shi dhulqarnain to dai Allah madaukake sarki bai gaya mana zamanin da rayuwa duk abin da ake fada to abu ne wanda yake zato domin ba nassi bane daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai faɗi zamanin da aka yi ba alqur'ani bai faɗa ba amma ana samu daga magabata su ce kaza wanda ijtihadi ne nasu amma Allah madaukakin sarki bai bayyana lokacin da shi wannan bawan Allah ya rayuwa malamai suna cewa ba a samu waɗanda suka mallaki duniya ba a tsawon rayuwar duniya da aka sani sai mutum hudu ne suka iya mallakar duniya musulmai guda biyu daga ciki kafirai guda biyu musulmai guda biyu su ne Sulaiman ibn Dawud annabi Sulaiman alaihi salam da kuma dhulqarnain suka ce a cikin masu imani waɗannan su ne suka mallaki duniya a cikin kafirai kuma akwai Namrud da kuma Buktu Nasa waɗannan kuma su ne a cikin kafirai waɗanda aka samu suka mallaki duniya Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa yas'alunaka an dhulqarnain suna tambayanka dangane da dhulqarnain wannan sufa ta dhulqarnain wasu suna ganin suna ne sunansa ne wasu kuma suna ganin a'a ba suna bane saboda ɗauka ma da aka yi asalin sunansa ne dhulqarnain shi yasa wasu suka ce to fa wannan diyin da aka yi ai dhulqarnain yana nuna cewa sunan larabawa ne dan haka suka ce to ba larabe ne kenan domin a cikin maganganun malamai akwai waɗanda suka ce shine Iskandar wanda ya kafa Iskandariya a ƙasar Misra suka ce shi ake cewa dhulqarnain amma Allama Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir ya nuna cewa wannan maganar wata magana ce da ta ginu akan kuskuren baya wato wani abu ne da wasu malaman tarihi suka kuskure da suka faɗe shi to kowa in ya zo ba zai bi bincika ba kawai sai ya ta tafiya akan kuskure kasa ana haka idan wani shahararren mutum da aka sani akan abu ya zo ya ce ai kaza kaza ne shikenan kawai sai a rike kowa ba zai bincika ba kowa inda zo sai ce ai tunan wani ya ce kaza ne kawai shikenan kaza ne ai ta tafiya kamar yadda aka yi sahihul bukhari ne al-imam ibn hajar rahimahullah yace an dauri akan wani guskure ne da wani bujimin malami a baya yace ya kirga sahihul bukhari hadithan da suke ciki kaza ne kowa in yazo ba zai je bincika da kansa ba kawai sai ya tafi akan wannan shi sai je zauna ya kirga da kansa sai ga kuma ashe guskure ake tafiya akai to shi al-allama ibn ashur yana ganin cewa wani guskure ne da masu tarihi suka nakalto akai ta tafiya akan sa yace saboda al-iskandar da ake magana a kasar misra shi ba musulmi bane shi ko wannan Allah madaukakin sarki a cikin wannan kissar ya nuna mana cewa mutumin kirki ne bawan Allah to kaga sirrin amma wasu daga cikin malaman tarihi su kuma suna cewa a'a Iskandar din ne guda biyu akwai mumini akwai kuma kafiri al-iskandarul awwal suka ce shine zulqarnain amma al-iskandarul thani kuma shi wannan shine wanda yake kafiri kaga dai har yanzu dai rikici dai har yanzu sabani dai bai kare ba yanzu dan su suna ganin cewa lalle Iskandar din nan ne na farko amma ba na biyun ba kuma suka ce shine zamani da Annabi Ibrahim alayhi salam to Allah madaukakin sarki anan da yace kul ka ga ya musu sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu ka ga ya musu da sannu zan ga ya muku zan karanta muku wani abu cikin ambaton sa tun daga nan zamu fahimci cewa alqur'ani bai zo dan yayi mana bayanin filla filla daya da daya duk abin da ya faru a wannan kissa ba a'a dama ai kissar ita ana bayar da ita ne saboda abubuwan da za su amfane ka ba komai ake faɗa cikin kissa ba abin da zai amfani wa mutane laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab labaran waɗanda suka gabace mun nan idan ana faɗa mana ana ba mu ne wanda akwai ibra akwai abun lura amma ba duk abin da ka zo ba da labari in ka dauko labari sai ka ba da shi A to Z da abin da yake da amfani da abin da ba shi da amfani sai ka ba da labari wani ana ba da ana magana saboda tsabar iya ba da labari da ake aka ce in kana son ba da labari ai sai wane idan yana baka labarin abin da ya faru idan ana cikin yin abun akwai wata tinki a gefe ba ta yi kuka sai ya baka labari sai ce ana cikin kaza kuma sai wata tinki a ce kuka sai ya huce cigaba da bayani to kaga wato ana nuna cewa akwai abin da ba buƙatar ma a faɗe shi a cikin labarin sai an faɗe shi to alqur'ani yana gaya mana abubuwan da zamu dauki izina ne a ciki wanda zamu dauki darusa dan haka Allah madaukake ce kul sa'atlu alaikum minhu dhikra ka gaya musu da sannu zan karanta muku wani abu da cikin ambaton sa inna makkanna lahu fil ardi haqiqa mun tabbatar da shi akan aban kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi sababan wato sababin isa zuwa ga wani abun da yake so min kulli shay'in cikin kowane irin abu Allah madaukakin sarki idan kansa yace makkanna lahu fil ardi mun bashi dama a bayan kasa abin da ke nuna wato irin wato mallakar duniya ko mallakar bangaren da ya rayu da irin mulkin da wannan baban Allah ya samu da Allah madaukaki da kansa yake cewa inna makkanna lahu fil ardi wato mun bashi mulki mai girman gaske ta yadda duk abin da yake so yi a irin abubuwan da masu mulki suke yi Allah madaukaki ya hore masa al-imam ibn kathir rahimahullah yace mun bashi mulki mai girma kuma ya samu dukkan wata dama duk inda yake so mulkin sa kai ya kai an bashi dama an bashi runduna an bashi kayan yaki kuma Allah madaukaki ya hore masa ko ina yake so je zai iya zuwa shi yasa ya je inda duniyar dan adam ya sani ta gabashi sai da yaje haka ta yamma sai da yaje duk inda ake rayuwa a ban kasa abinda yake mafitar rana da mafadar rana duka sai da yaje saboda damar da Allah madaukaki ya bashi dan haka Allah madaukakin sarki ana yake cewa inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa suka ce asbabu asalin ma'anar sa yana igiya wato kamar wata igiya ce da zaka kama ta kai ka inda kake so ka kai ka to Allah madaukakin sarki ya bashi sababi na duk abin da yake so yayi zai yi Allah madaukaki anan ya ce wa atainahu min kulli shay'in mun bashi komai wannan komai da aka ce an bashi ba wai ana nufin cewa komai na duniya an bashi ba a'a shi yasa suka ce an bashi dukkan wata dama cikin abin da yake so yayi amma akwai abubuwan da Allah madaukaki bai bashi ba wato ammun ne la yuradu umuhu wato wani gamammiyar magana ce amma ba duka ko me ake nufi ba domin Allah madaukakin sarki baya ba wa dan adam duk abin da yake so a ce komai an bashi dole dan a nuna cewa yana da gajiyawa dan adam ne shi an hana shi wadawa to haka shi ma yanzu ka dauki kissar malikatu saba matan nan da suka yi zamani da annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da Huda ya zo yake ba da labari ai yana cewa an bata komai wa utina min kulli shay mun bata komai amma kuma abubuwa da yawa da tazo ta gani a wajen annabi Sulaiman alaihi salam ita bata da shi inni wajadtu imra'atan tamlikuhu
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
kaga Allah madaukakin sarki anan da yake muke ba da labarin abin da Huda ya faɗa yace inni wajadtu imra'atan tamliku na samu wata mata tana mulkin su wa utiyat min kulli shay an bata komai walaha arshun azim kuma tana da wani gado mai kirban gaske ai ba komai aka bata ba domin irin abubuwan da aka bawa annabi Sulaiman ma da ita bata samu ba lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya nemi a dauko masa gadonta wanda ya dauko gadon da kiftawar ido kifta ido ne kafin a rufe ido a bude ko kafin a bude a rufe ya kawo gadan ita Allah ya bata wannan ne ai ba a bata ba amma sai aka ce wa utiyat min kulli shay'in an bata komai ma'ana cikin abin da take yi a wannan lokacin da abin da take bukata na yin mulkin jama'ar da Allah madaukaki ya bata to shine anan Allah madaukakin sarki yace inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan duk abin da yake so ya kai zuwa gare shi mun bashi wannan namar shi yasa wasu malamai suka ce a sabab anan suka ce ana nufin al-ilm yatasabbabu hi ila ma yurid haka Abdullah dan Abbas ya ce an bashi ilimin da duk abin da yake so yayi to Allah ya hore masa ilimin da zai wannan abu wasu suka ce wa atainahu min kulli shay'in sababan suka ce ana nufin an bashi ilimin yarurruka a wannan ya wace ya wacan nasu da yizul karnaini duk inda yaje yana magana da mutane bai taba haduwa da wasu mutane ba face sai yayi magana da su wato an hore masa yare wasu suka ce wa abin nan an bashi wato sani ne akan dukkan wasu hanyoyi hanya ta tafiye-tafiye Allah madaukaki ya hore masa ni inda yake so yaje ya san hanya da zai je ka san wannan ma horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da aka ga wani duk inda za a je to shi ya san ta ina za a ba je wani yana da ilimin in ya je wuri sau daya to ba sai an sake nuna masa ba amma wani zai je sau goma in ya je na sha ɗaya sai ya tambaya ai kaga wannan ita ma bai wace ko bai wace lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta Madina idan alhazai sun fara zuwa muna zuwa gidan alhazai mu rika karantar da su aikin hajji da umra dama idan sun zo tun daga mikati tun daga isowarsu za mu je abin nan in sun isa Madina ne to tun daga airport za a je a lokacin da suke shiga mota a karbi adireshin gida ciki akwai takarda da ake ba wa alhazai wanda za ta adireshin gida ne saboda ko ka samu matsala ma ka bata in ka nuna wannan takardar to za a kai ka masaukinka to za mu karɓi irin wannan takardar da haka za mu zo mai list ɗin gidajen alhazai to an samu gida kaza da gida kaza unguwa kaza unguwa kaza in aka zo haka hada tawagar wa'azin da za su tafi dama sai an duba aga waye yake iya gane gidaje dan ga hada sun mun bukun umuyu aka za su matsala ko in ka hada wani Allah yi shi baya ganewa in ka je da shi yau gobe ma sai ka sake zuwa da shi sai ka sake zuwa ka kai shi ko kuma ya tambaya amma ba haka ba zai gane akwai waɗanda Allah madaukaki ke hore musu wannan to wasu malamai suka ce Allah madaukaki ya hore masa wato basirar gane waje dan haka shi yasa ya taya wace wace a ban kasa duk inda yake so ya je ya je Allah Allah madaukake sarki ce inna makkana lahu fil ardi wa atinahu min kulli shay'in sababa sai yace
fa atba'a sababa hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin haniyah وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
الله سبحانه وتعالى فاتبع فأتبع سببا كما رد على رمى يكارن تقول فأتبع سببا سيبونا حنير دا الله مدوك كيهوري مسا حتى إلا بلغ مغرب الشمس هر سيد يئسا مفاد رانا وجدها سيسا ميتا تغرب في عين حمئة tana faduwa fi ainin a cikin wata idanuwa hamiatin wanda take da bakallaka wa wajada inda ha qauma sai ya samu wasu mutane a wannan wurin kunna Allah ya ce sai muka ce da shi ya zal qarnai ya kai bil qarnai imma an tu'adhiba ko dai ka azabtar da su wa imma an tattakhila fihi husnan ko kuma ka riki kyautatawa tare da su qala sayyidul karnain yace amma man zalama amma wanda yayi zalunci daga cikin su fa sawfa nu'adhibuhu sannan zamu adabtar da shi thumma yuraddu ila rabbihi sannan amin da shi wajen ubangijin sa fa yu'adhibuhu ya adabtar da shi azaban nukra azaban mumuna wa amma man amana amma wanda yayi imani wa amila salihan ya aikata aikin nagari falahu jazaa'ul husna to yana da kyakkyawan sakamako وسنقول له من امرنا يسرا وما الله مدوكين سركي ce da sannu wanda ya aikata mai kyau din sanqulu lahu min amrina yusra da sannu zamu aikata masa sauki a cikin al'amuransa anan Allah subhanahu wataala yana gwada mana irin damar da ya bawa dhulqarnain yayi amfani da ita kuma Allah mdaukakin sarki ya ce ya bashi dama to sai ya ce fa atba'a sababu kuma sai ya bi wannan damar da aka bashi amfani da ita malamai suka ce anan ana ishara zuwa ga wato idan ka samu dama kai amfani da ita dhulqarnain Allah madaukaki ya hore masa ya ba shi dama amma bai wasa da ita kuma akwai wanda zaka ga cewa ya samu dama amma yayi wasa da dama zaka ji an ce ai wani yayi wasa da dama saboda ya samu damar da zai kaga mutum da basira a tsare kunsu ya fi kowa basira gane karatu amma karshe ya tashi zero saboda bai amfani da damar da Allah madaukaki ya bashi ba kaga wani dan gata ne duk abin da ake so a nema dan a zama mutum a yi daraja ya samu damar da zai nema ya zama amma sai sakaci da damar sa sai bai amfani da ita ba sai lokacin da ta kwace kuma zai zo yana ci zan yasa to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ne yace an ba shi dama to amma sai ci kuma fa yayi amfani da wannan dama sai ci fa atba sababa sai ya bi wannan damar da aka bashi wannan hanya da aka bashi domin daga cikin abin da malamai suka faɗa an muku manta ba asbab wasu suka ce ilimi dai duk abin da yake so yayi wasu suka ce a'a ilimin gane dukkan wuraren da yake so yaje to duk wanda ka dauka anan zaka ga cewa a wannan kissa ta nuna mana cewa dhulqarnain yayi amfani da damar da Allah madaukake bashi da ya bashi dama a ban kasa na mulki to kuma yayi amfani da wannan mulkin wajen isar da sakon Allah Allah ya ce hatta idza balaga maghriba ash-shams fa atba'a da Allah ma ya karanta kirawoyi ne guda biyu ake karantawa fa atba'a shine jumhurun malamai suke karantawa amma Nafi' al-Madani da Ibn Kathir al-Makki da Abu Amr al-Basri suna karantawa fattaba'a sababan fattaba sababan in an ce atba'a ya zama hamza kenan hamzatu qada'inci in an ce fattaba'a kuma hamzatu hamzatu waslin ne malamai sun tattauna akan me bambancin fattaba'a da fatba'a wasu suka ce duk ma'ana ɗaya ne akan ce tabi'a ittaba'a atba'a suka ce duk ma'ana su ɗaya wasu suka ce akwai bambanci tsakanin tabi'a da ittaba'a ma'anar su ɗaya amma atba'a ma'anar sa daban suka ce in aka ce tabi'a ko ittaba'a ya bi to ba lalle ne in wanda ya bin ya inda ya bin ya isa zuwa ga abin da yake so isa ba amma aka ce atba'a to ya bi kuma ya isa zuwa ga wurin da yake so yaje haka wasu malaman luga suka raba su amma da yawa da daga cikin malamai abin da suka tafi akan su shine babu bambanci kawai bambanci ne na luga larabawa suka faɗi duk waɗannan kalmomi duk ma'anar su daya ko a ce tabi'ahu ko ittaba'ahu ko atba'ahu duk daya to ya bi wannan damar da Allah madaukake ya bashi hatta idza balaga maghribi shams har sai yadda ya isa mafadar rana wajadaha tawru fi aynin hamiati sai ya same ta tana faduwa a cikin wani idan ruwa hamiatin wanda yake da bakar laka in aka ce alhamatu wato bakar laka kenan kuma inda Allah madaukake sarki ce inni khaliqul bashar min salsalin min hama'in masnun hama wato bakar laka ko ka ce bakin tabo a wani wata lahaja to Allah madaukakin sarki yace sai yaga tana faduwa a cikin wani wato idan ruwa hamiatin wanda yake da bakan laka wasu malamai makaranta suna karantawa fi ainin hamiyatin ba hamiatin ba in aka ce hamiyatin kuma ana nufin mai zafi to menene bambancin waɗancan da suka ce abin nan idan ruwa mai bakan laka sai waɗannan kuma suka ce idan ruwa mai zafi ai akwai bambanci to amma malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa wato wannan wurin ya hada duka sifa guda biyu ne akwai bakan laka a wajen sannan kuma akwai zafi a wannan wurin dan haka abin ya hada guda biyu ne shi yasa waccan kira'a ta zo da wannan wannan kira'a ta zo da wannan dan a isar da sakonin duka guda biyu anan a wajen malaman musulunci duka rana ba wani wuri da za a ce wannan ga wani wuri da rana take faruwa kamar yadda da ilimin zamani mai tabbatar babu wani wuri da za a ce wai gashi nan wurin rana take faruwa sai ga wannan ibarar kuma tana nuna cewa shi Dhulqarnaini ya ga ranar tana faduwa a cikin wani ruwa mai bakan laka kuma mai zafi suka ce nan ana nufin cewa irin yadda mutum yake ganin rana kamar ta faɗi shi ma haka ya ganta yanzu ai idan ka fita wajen gari idan akwai ruwa a gefen garin ku lokacin da rana za ta faɗi da Allah ina za ka ga tana faɗawa cikin ruwan da kake tana faɗawa amma cikin ruwan take faɗawa ne ai ba cikin ruwan take faɗawa saka ce to irin wannan ne yadda mutane suke ganin abu yana faɗawa ruwa shi ma haka ya gani kamar tana faduwa cikin wannan idaniyar ruwan ne amma ba faduwa take yi ba an fahimta ko duk malaman tafsiri abinda suka ci fada akan wannan kenan babu wani wuri da za a ce wai ga wani wurin da rana take faduwa to shi yadda mutum yake gani idan yana gefen ruwa zai ga kaman gashi na rana ta fada cikin ruwa to shi ma yake haka ya gani a idonsa kamar tana fadawa cikin wata wani wata bakan laka kuma akwai zafi a wajen ga wajen inda ha kauma Dhulqarnaini a wannan wurin da ya tafi a tunda ya tafi wuri ne wanda kamar yadda muka faɗa a cikin maganar da zuci ne ya je a gabashin wato mafitar gabashin duniya da yammacin duniya ya je ƙarshen duk inda aka san dan adam yana rayuwa dan haka wurin da ya je wuri ne da ba a yi tsammanin akwai mutanen da suke rayuwa ba amma wawaje inda haƙauna sai ya ga ga wasu mutane kuma suna rayuwa wanda bai ba a san cewa akwai wasu mutane da suke rayuwa a wajen ba shine Allah madaukakin sarki ce kunna sai muka ce ya Dhulqarnaini ya kai Dhulqarnaini mun baka zabi guda biyu imma an tu'adhibu imma an tattakhidhu fi husna ko dai ka yaki waɗannan mutanen ko kuma ko ka yake su ko kuma ka mai da su bayi ko ka kashe su ko kuma ka kama su a madadin fursunonin yaki haka wasu malamai suka ce إما أن تعذبه إما أن تتخذ فيه حسنا شيني كاريكي سعبا زنفر سنورين ياجي سكتش دومن أي وانا زيتان تنتكيزا ba a kashe shi ba sai aka ce a rike shi a kama shi a tafi da shi a madadin fursuna ayin kyautu ta masa waɗannan mutanen wato ba mutane ne na kwarai ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace da shi an ba shi zabi ko dai ya azabtar da su tunda ba mutanen kirki bane ko kuma ya mai da su bayi wasu malamai suka ce ko kuma ka sa su banci kansu kamar yadda Allah ce fa in ma man nan ba'd wa in ma fida hatta tadall harba uzara ko dai kai baiwa ka kyale su ko kuma su fanshi kansu to aka ce an ba shi dama ne ko yaƙe su ko kuma su fanshi kansu da kansu to da yake mutumin kirki ne Dhulqarnayn duk da waɗannan mutanen mutanen banza ne sai ce shi ba abin da zai amfani da shi yake ba a zai kira su zuwa ga zama na kirki wanda ya zama na kirki zai kyale shi wanda kuma bai zama na kirki ba to zai hadu da azaba wannan kuma shine abin da aka sani mutanen kirki da masu kirki zai kira su zuwa ga nagarta in sun zama nagari shikenan in ba su zama nagari ba to a lokacin zai azabtar da su da Allah madaukakin sarki ya ce kulna ya Dhulqarnayn sai yan muka ce to anan malamai sai suka rabu biyu wasu suka ce wannan fa yana nuna Dhulqarnayn nan ma fa annabi ne domin kaga Allah madaukakin sarki ne yake magana da shi kai tsaye kulna ya Dhulqarnayn muka ce ya kai Dhulqarnayn muka ce ya kai Dhulqarnayn suka ce kwacin da Allah madaukakin sarki ne magana da shi kai tsaye wannan fa yana nuna annabi ne wasu malamai suka ce ba abin da yake nuna shi wa annabi ne shi domin kalmar cewa muka ce da shi zai iya yiwuwa ya zama na cewa an isar masa sako ne ta hanyar annabin da yake a wannan zamanin idan har aka gaya wa annabinku ya gaya muku ba sai a ce an gaya muku ba sai a ce an gaya muku ba idan dan shugaba ya ce a sanar sai aka sanar shikenan sai a ce ai na gaya muku amma ba ni na gaya muku ba saiwa ne aka yi ne aka sanar da ku kuka ce zai iya yiwuwa ya zama wani annabi ne a wannan zamanin aka isar da sakon ta hannunsa zuwa ga Dhulqarnayn wasu ma suka ce zai iya zama wahayin ilhama ne zai iya zama ilhama aka yi masa aka cusa masa a zuciyarsa aka ce to gari wasu mutane ba mutanen kirki bane kana da zabi in ka ga dama ka kashe su inda ba mutanen kirki bane in ka ga dama kuma ka sa su fanshi kansu ko ka mai da su bayi shi a lokacin sai ya ce a shi ba haka zai yi ba zai kashe su ba qala amma man zalama wanda ya zalunci daga cikin su fa sawfa nu'adhibuhu yace za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adhibu azaban dukra sannan a mayar da shi wajen ubangijin sa yayi masa mummunar azaba a barki wa amma man amana wa amila salihan amma wanda yayi imani wa amila salihan yayi aiki nagari idan mutumin kirki ne kenan falahu jazaa'ul husna to yana da kyakkyawan sakamako anan da Allah madaukakin sarki yace falahu jazaa'anil husna kamar yadda Allah mai karanta haka wasu daga cikin malamai suke karantawa amma Nafi' al-Madani da Ibn Kathir al-Makki Abu Amr al-Basri da Ibn Amir al-Shami da Shu'ba an Asim suna karantawa falahu jazaa'ul husna maimakon falahu jazaa'anil husna duk ma'anar tana zuwa ga abu ɗaya ne sai dai kawai wajen li'irabi ne malamai suke bambantawa idan an ce falahu jazaa'anil husna to falahu al-husna mubtada ne da khabar jazaa'an kuma sai zama mansubi ne wato ala tamyiz in ku an ce falahu jazaa'ul husna malamai suka ce to asali al-jaza'un shine al-husna din suna da sakamako me ya sakamakon nasu al-husna da yawa cikin malamai suka ce ni inna al-husna ta zo a wajen alƙacin alqur'ani tana nufin aljanna ne kamar yadda Allah ya ce lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada suna fassarawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin ammaru dan yasir haka ya fassara akan maganan ganin Allah ne yazo fadan ganin Allah subhanahu wa ta'ala yace mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki kamar yadda suke ganin wata ba wanda yake tarewa wani to haka mu'mini za su ga Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai ce hal turiduna shay'an azidukum akwai wani abin da kuke so in kara muku ne sai su ce ai mu ba abin da muke bukata alam tubayyin wujuhana ba ka haskaka fiskokin mu ba ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza sai Allah subhanahu wataala yace akwai ni kuma abin da zan kara muku da dukkan ni'imomin da aka yi musu ba su ga Allah ba sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu su ganshi sai su ga cewa ganin Allah yafi dukkan da take cikin wannan ni'imar aljanna nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta lil ladina ahsanul husna wa ziyada ziyada ana nufin ganin Allah al husna kuma ana nufin aljanna to fal hu jazaul husna suka ce wannan idafatu bayanin ne wato an jingina badali ne a jikin al mubaddal minhu suna da sakamako sakamakon kuma ita ce aljanna wa sanqulu lahu min amrina yusra akan ce naqul alqawlu ana fadan sa ana nufin wato alfa'il za mu aikata musu abu wanda yake mai sauki ba za mu halin da su ba na
thumma atma'a sabala hatta idha balagha madali'a ash-shamsi wajadaha tadlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min dunha sitra kadhalika wa qad ahdana bima ladayhi khubara
Allah mun yi sarki yace thumma atba'a sababan ko thumma taba'a sababan kamar yadda muka karanta wancan sannan har yanzu Dhulqarnayn atba'a sababan sai ya ci gaba da bin wannan sababin da muka bashi damar da muka bashi ci gaba da amfani da ita hatta idza balaga maqli' ash-shams har ya isa mafitar rana wajadaha taqlu 'ala qaumin sai ya samu ranar kuma tana fitowa 'ala qaumin akan wasu mutane lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu wani shamaki da zai sattare su daga ita ba kazalika kamar haka qad ahadna bima ladayhi khubara Allah madaukakin sarki yace muna da mun kewaye ilimi da abin da yake ciki ma'ana abin da yake duka Allah madaukakin sarki yana sani bayan Dhulqarnayn ya isa iya karshen wurin da dan adam yake rayuwa a mafadar rana daga can kuma sai mafitar rana ma'ana karshen inda dan adam yake rayuwa a gabashin duniya abin da zai nuna maka kinan ya karade inda duk dan adam yake rayuwa a wancan zamanin hatta idza balaga maqli ash-shams sai da ya fita inda rana take fitowa nan ma inda rana take fitowa kamar yadda malamai suka ce babu wani wuri da rana take fatuwa to haka babu wani wuri da za a ce wai a cikin rana take fitowa suka ce a'a inda mutum in ya je karshen wurin da ake rayuwa in ka je karshen wurin da ɗan adam suke rayuwa ruwa ne to lokacin sai ka ga rana kamar tana fitowa daga cikin wannan ruwan ne alhali ba daga nan bane kuma kamar yadda za ka ganta tana faduwa a cikin ruwa in kana gefen kogi haka za ka ganta tana fitowa daga cikin ruwa in kana gefen kogi to haka ne ya isa wurin da rana take bayyana ake ganin kamar daga nan take fitowa wajadaha taqlu ala qaumin nan ma sai ya samu wurin da take fitowa din akwai wasu mutane a wurin lam naj'al lahum min dunha sitra ba mu sanya musu sitra da za ta cire su daga rana ba anan malamai sun tattauna akan waɗannan mutanen wai me ake nufi da cewa ba a sa musu wata sutura da take tare su daga rana ba maganganun malamai suna da yawa akan wannan wasu suka ce mutane ne waɗanda saboda yadda zafin rana yake a wurin da suke rayuwa ba sa taba iya fitowa lokacin da rana take nan sai in rana ta ɓace in rana ta ɓace lokacin suke fitowa su ci gaba da rayuwa amma in rana tana nan ba sa fitowa saboda haka suna da wasu ramuka da suke shiga idan rana ta fito ba za su fito ba sai lokacin da rana ta kauce daga wajen da suke sai kuma su fito su ci gaba da rayuwa wasu malamai suka ce asalin wannan wurin ma ba a iya gini a cikin sa, kasa bata ginuwa. Amma wannan daga cikin malamai akwai wanda suka rona na maganar, suka ce tiya za a ce kuma kasa ana iya yin rami a wurin kuma a ce gini ba zai rona ba. Suka ce duk inda har za a iya tona rami wanda ya shiga to ka gini zai zama a wurin ma. Dan haka wannan suka ce magana ce wanda ba ta da wani wato ba ta da wani asali. To ya zo ya samu waɗannan mutane waɗanda yanda suke rayuwa wato rayuwa ce cikin wahala, saboda yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye su, yadda rana take takura musu a rayuwarsu. Wannan duka idan mutum yana bibiyan a yadda Allah madaukakin sarki ya halicci duniya, ya san cewa yadda rana take a wajen wasu ba haka take a wajen wasu ba, kamar yadda dare a wajen wasu ba haka yake a dare yake a wajen wasu ba. Yadda Allah madaukakin sarki ya yi duniya, yadda take duniyar nan take juyawa, to akwai waɗanda idan aka juyo wurin da suke ranar tana daɗewa kafin a ce ta kauce daga inda suke, wannan zai sa su samu tsawon wuni. Haka nan waɗanda kuma idan ta kauce daga wurin tana daɗewa, wannan zai sa su samu tsawon dare. Wannan duk wanda ya karanta yake bibiyan yanayin da Allah madaukakin sarki halicci duniya ya san haka. To waɗannan mutane wurin da suke rayuwa wuri ne mai wahalar sha'ani, har ma cewa suke yi idan mutum ya tsaya a wannan wurin lokacin da rana ta fito bai buya ba to mutuwa yake. A cikin labaran da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam al-Qurtubi suka kawo, wasu mutane sun je wajen su, da suka je wajen su su saboda ba su san yanayin wajen ba suka kai musu hari, saboda ba su san yanayin wajen suke ba rana tana fitowa su duk suka gudu suka buya, su goma su buya ba. To lokacin da wasu suka je wajen sai suka ga kasusuwa, kasusuwa ko ina na mutane, ce waɗannan kasusuwan ba suka ce ai wasu mutane ne saboda ba su san yadda mu muke rayuwa ba, rana kafin ta fito muka ce musu nan fa in rana ta fito buya yake, amma sai ba su buya ba, da rana ta fito duk sai da suka mutu. Wannan zai nuna maka cewa wato wata rayuwa suke yi mai wahala ta daban da irin rayuwar da sauran mutane suke yi. To shine Allah subhanahu wataala ya ce kadhalika, kamar yadda muka bashi dama yaje mafadan ranan nan, haka muka bashi dama yaje mafitan rana. Kadhalika, kamar yadda muka gaya masa waɗancan mutanen, haka muka gaya masa wannan ba. Wa qad habna bi walidi khubra, duk da cewa wannan wurin da yaje wani wuri ne da ɗan adam basu cika basu san da wurin ba, ɗan adam basu san da irin rayuwar waɗannan mutanen ba, amma Allah madaukakin sarki ce amma mu mun san da su. Duk abin da yake wurin mun sani, mun san ibn zuwan dulkarnaini, mun san rayuwar da mutanen nan suke kafin dulkarnaini yaje. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qad habna bi walidihi khubran, haqiqa muna da ilimi. Al-khubr suka ce al-ilm, muna da cikakken ilimi bi malalai da abin da yake ciki, duk abin da dulkarnaini yake yi Allah madaukakin sarki yace muna sanar da shi. Thumma atba'a sababan,
thumma atba'a sababan حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
ina ganin saboda lokaci yayi waɗannan ya juje ma juju bari mu basu sai Allah ya tabu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.